Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarfi Lahashin Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a yau asubahin Talata 28 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga sarfili da kanin labarai.
Jiya Litinin, gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawaita fagaita wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu. Majalisar mulkin Sojoji ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da taimaka wajen rage kurare ‘yan Afirka ta yamma zuwa Turai. Daga nan za a cewa shugabannin ƙasashen duniya na shirin haɗuwa a Dubai domin halarta taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28.
Kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin sa kai da matasan yankin Niger Delta sun fidda matsayarsu a kan takaitinsu dangane da batun tattalin arziki da tsaro da maharkokin shari'a a Najeriya.
The economy of the country is in a very sorry state.
Yana cewa ne ba mu gamsu ba ko kadan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki.
Haka kuma idan shirin ya shiga Kamaru, za ku ji yadda wata kungiya da ta daɗe tana gudanar da ayyukan cigaban al'umma, Plan International, ta ƙara yunƙurowa a ƙasar domin cigaba da ayyukan tallafawa rayuwar al'umma, musamman ma yara mata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata, yamma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda a cikin shirin na yau za ku ji tsoman taɓi akan yadda kace na ce yake ƙara ƙaimi tsakanin manyan hamshaƙan 'yan kasuwa na Kano a Najeriya, masu kamfanonin Bua da Dangote. Da ƙarshen tattaunawar nan tsakanin manyan lauyoyi barista Abubakar Kurawa da Awal Abdulkadir al-Burundi. Don haka sai a kasance da mu, amma fa duk sai bayan an gyara zama an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Litinin, gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawaita tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu, inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su, sannan kuma ita ma gwamnatin Yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. Qatar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wutan na wucin gadi, kuma ya zo ne ranar ƙarshe ta asali na kwanaki huɗu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna. Amurka, wadda ta yi kira da tsagaita wuta muddin aka sako mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin da aka yi na faɗan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa da dakatar da yakin ya ba dama isar da ƙarin taimakon jin ƙai ga fararen hula da basu je basu gani ba, da ke shan wahala a faɗan zirin Gaza. Ya ce Amurka ba za ta dakatar da ƙoƙarinta na diflomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar jije na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastina na Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi, yayin da mummunan bala'in jin ƙai a Gaza ke ƙara ta'azzara kowace rana. Majiyoyin tsaron Masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na Masar da Qatar da kuma Amurka sun rufe yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta kwanaki huɗu a zirin Gaza, wanda zai ƙare ranar Litinin a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba kan yarjejeniyar da za ta dakatar da yaƙin da aka kwashe makonni bakwai ana gwabzawa. Durejic ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki huɗun da suka gabata, yayin da ake shirin tsagaita buɗe wuta tare da aikewa da kayan agaji zuwa wasu yankunan arewacin gaɓar tekun da aka katse tsawon makonni, inji Durejic. Majalisar Ɗinkin Duniya ta wato Majalisar Mulkin Soji ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da ta taimaka wajen rage kwararren 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai, a cewar ƙasar da tattalin arzikinta ya iya dogara kan zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar baƙin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015, yayin da adadin mutanen da take bi ta tekun Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma. lamarin da ya haifar da rikicin siyasa da na jin kai a Turai, inda gwamnatoci suka fuskanci matsin lamba kan su dakatar da kurarar bakin haure. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta karɓi mulki a watan Yuli, ta soke doka a ranar Asabar da yamma, ta kuma sanar da hakan a yammacin ranar Litinin ta gidan talabijin na ƙasar. Gwamnatin mulkin sojan dai na sake nazarin alakata da tsaffin ƙawayen yammacin duniya waɗanda suka yi Allah wadai da jirgin mulkin, kuma suna neman hanyar samar da tallafi a cikin gida ciki har daga al'ummomin yankin hamada arewacin ƙasar da suka fi cin moriyar gajiyar hijira.
To madalla, an jima kaɗan Sir Philip zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yamma yanzu bari mu ranka ya zuwa birnin Port Harcourt a Najeriya, inda wasu kungiyoyin sa-kai da matasan yankin Niger Delta suka fidda wata matsaya game da takaicinsu akan halin da tattalin arziki da tsaro da ma harkokin shari'a ke ciki a Najeriya. Daga Port Harcourt ɗin ga Abubakar Lamiɗ da Sokoto da cikakken rahoto.
Kungiyoyin sa-kai da kuma matasa daban-daban a yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohi 6 sun gudanar da wani babban taro a birnin Port Harcourt, inda suka fitar da matsayarsu kan tattalin arzikin Najeriya da kuma batun tsaro da ma yadda shari'a ke gudana a ƙasar. Yayin taron dai na matasa wanda wani Mr. Odoki Austin ya wakilta, ya gabatar da jawabinsa kamar haka.
The economy of the country is in a very sorry state.
Yana cewa ne gamsu ba ko kaɗan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki, tare da cewar jama'a da dama ba su san inda aka dosa ba, kuma suna da haƙƙin sanin inda aka kwana a ƙasar. Haka kuma matsalar tsaron na ci gaba da addabar 'yan Najeriya. Idan ka duba kuma uwa uba, wani ma al'amari da ke zaman muzanci ga Najeriya musamman a idon duniya, shi ne yadda shari'a ta zama abin da ta zama a ƙasar ta Najeriya. Misali kuma akwai hukunce-hukunce da dama da aka yanke musamman irin su jihar Zamfara da jihar Filato da kuma jihar Kano. Matasan dai da ƙarshe sun ce za su ci gaba da gudanar da taruka daban-daban domin an karar da hukumomi a ƙasar ta Najeriya. Wani al'amari kuma da ke da jibi da wannan shi ne na yadda wata ƙungiya mai suna The Liberia Election Body ta gudanar da wani taro a birnin Owori, wadda wata Madam Angela Afolo ta jagoranta, ta ce cewa ne zaɓen da ya gudana a ƙasar Liberia abin yabawa ne, kuma mun gamsu da yadda zaɓen ya gudana, kuma wannan wata 'yan manuniya ce ga ƙasashen Afirka musamman irin su Najeriya, waɗanda zaɓuɓɓuka a ƙasar ya zama kamar yaƙi, ko kuma ko a mutu ko a yi rai. Masu sharhi akan harkokin yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Gwamnatin da take ci da kuma take ta kokari, misali take samun wato fifiko akan jihohi baki daya, har ma wuce ganin cewa an fuskanci komawa jam'iyya daya a Najeriya. To idan ba su tabbatar wa da 'yan Najeriya waɗannan abubuwa guda biyu ba, tsaro da tattalin arziki, to in ba a yi hankali ba za a wayi gari mulkin da kowa yake ganinsa ko kuma yake cikinsa yake jin daɗi zai iya suwunta. Shi al'amarin shari'a kamar yadda ba shi yakan ce mace ce ne ciki wanda ba a san abin da za ta haifa, don haka shari'a takan kasance abu wasu ya musu daɗi sakamakon wasu ma bai musu daɗi. Har kullum duk wanda bai masa daɗi ba shi ne za ka ji ya fito yana ta ƙorafi, wanda kuma sai masa daɗi za ka ga shi ya fito yana murna. To amma dai akwai abin tsoro matuƙa yanayin yanda shari'o'in suke zuwa saɓanin hankali ga wasu. Kowace jiha da aka kwace zaɓensu za ka tarar cewa mutanen garin fa tunin da su yake kai shi suka zaba. To idan ya kasance an samu akasin haka, su suna gani kamar shari'a ta musu kwace ne. To amma kuma ita shari'a yanda take kallon abubuwa sabanin yanda su ko kuma in ce mutum wanda bai san shari'a ba yake gani.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoto. Masauraro, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Sir Philip da ci gaban labaran duniya.
Wata babban mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barke bayan zaɓukan ƙasar a shekarar 2007. Matakin da mataimakiya babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Nazhat Shamin Khan ta yanki ya kawo ƙarshen wani labarin shari'a na tsawon shekaru 13 da ya shafi manyan 'yan siyasar ƙasar Kenya. A shekarar ta 2010, kotun da ke Hague ta fara gudanar da bincike kan faɗan da ya biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar da ke gabashin Afirka, inda masu gabatar da ƙara suka ce mutane 300,000 ne suka mutu, yayin da wasu 600,000 suka rasa gidajensu. Da farko dai mutane 6 da ake tuhuma sun fuskanci tuhuma kan laifukan cin zarafin bil'adama da suka haɗa da kisan kai da kura. Waɗanda ake zargi dai sun haɗa da shugaban ƙasar Kenya na yanzu William Ruto da magabancinsa Uhuru Kenyatta. Iyalan Rosalind Carter sun fara kwanaki uku na tuna da tsohuwar uwar gidan shugaban ƙasa kuma sananniyar ma'aikaciyar jin ƙai ta duniya, wacce ta mutu ranar 19 ga watan Nuwamba tana da shekaru 96. Cibiyar Carter ta tabbatar da cewa tsohon shugaban ƙasar Jimmy Carter yana shirin halartar wani taro a majami'a na tuna da Rosalind a yau Talata a Atlanta. Abokiyar zamansa ta fiye da shekaru 70, an sanya gawar Rosalind Carter da safiyar Litinin a yankin Sumter na jihar Georgia. Bayan wani takaitaccen biki a wurin ayarin motocin iyalin sun fara tafiya zuwa Atlanta. Zaɓin ne Rosalind Carter a can ɗakin karatu na shugaban ƙasa na Jimmy Carter. An shirya jana'iza biyu a yau Talata a Atlanta da kuma ranar Laraba a garin su Carter na Plains. Daga ƙarshe, yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su halara a birnin Dubai daga ranar Alhamis domin halartar taron ƙolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28, shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ba za su halarci taron ba. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da kwararsa na ƙasar China Xi Jinping a halin yanzu ba su da wani shiri na halartar taron na tsawon makonni biyu, wanda ke da nufin dakatar da gwamnatocin ƙasashen duniya bayan yarjejeniyar sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manufar taƙaita ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 da kuma manufar yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015.
A gaida Sir Philip Hashin Gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma shirin zai waiwaya Kamaru, inda wata kungiya da ake kira Plan International da ta shafi goma shekaru tana gudanar da ayyukan tallafa wa al'umma a ƙasar ta Kamarun ta sake wani sabon yunkuri a wannan karin da janyo wasu masu ruwa da tsaki a ƙasar domin ci gaba da tallafa wa al'umma musamman wajen kare 'yancin yara mata, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Muhammad Rabiu Damba ya aiko mana daga cibiyar Adamawar Kamaru.
Karfafawa da haɓaka dabaru da za su taimaka ma yara mata kare 'yancinsu su ne makasudin ɗaukan nauyin ONG Plan International a wani taron bita da aka haɗa a Ngaundere, wanda 'yan majalisu, shugabannin makarantu, masu kula da harkokin kiwon lafiya da shugabannin ƙananan hukumomi suka halarta domin samun horo da ya dace saboda kula da yara mata. Aisatu Hamidu, wakiliyar ministan ilimi na matakin farko, cewa ta yi
wannan da wato shirin ya zo daidai da manufan minista mai kula da ilimi na matakin farko, wanda shi ainihinsa ina iya bakin ikonsa don ya ga ita yarinya na wannan yanki namu ta cimma burinta a fannin neman ilimi da kuma kare 'yancin kanta.
National, wanda shedarsa ita ce yaƙi da rashin zuwa makaranta da kuma rashin shiga makaranta za ta yi duk wani mai yiwuwa domin cimma wannan burin. Eric Shu, wanda shine daraktan shiri na ƙasa da ƙasa na yankin Adamawa da arewacin ƙasar, gani yake cewa
ce projet va améliorer les conditions
ba shakka wannan shirin zai taimaka mana gojen kawo wani hobbasa a dangane da al'amari na karatu a karamar hukumar namu saboda haka muna ganin dai kafin a ce kammala da wannan shirin in Allah ya da hakun mu zai
cimmu
kananan hukumomi da shirin ya shafa su ne na Belal da Nyambaka Abba Umaru shine magajin garin Nyambaka yana mai cewa
sayan accompagnement ni dai a gani na wannan shirin zai taimaka ma yaran mata na kananan hukumomin Belal da Nyambaka to fa albarkacin bakin su kuma a game da wato al'amari na cigaba
vraiment booster l'education dans nos communes
manufar plan international itace inganta yanayin rayuwar yara matasa masu rauni da kuma iyalinsu ƙungiyoyi masu zaman kansu na shiga cikin tsarin ka'idojin da aka kafa a cikin yarjejeniyoyin duniya plan international wata ƙungiya ce mai zaman kanta wacce ke aiki ga duniya mai adalci mai burin kare haƙƙin yara da kuma daidaiton jinsi Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru
Madalla an gaida Muhammad Rabiu Damba da wannan rahoto masaro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
tsaka mai wuya
Juma'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai me yake faruwa ne kwanakin nan ake jin manya attajiran Kano nan guda biyu masu kamfanin Dangote da Buwa suna ta cice kuce kuma yana ƙara zafi. Kuma ta yaya wannan fada nasu yake shafar talaka da ke sayan kayan su?
Ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkairi ga talakan kasar nan. Saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business din su ya zo kusan duk kala daya. So in ka duba a kwanakin nan ma shi Buwa ya fito ya gaya wa mutane cewa ya rage farashin simintin sa wanda lokacin siminti ya kai 5,000 har da wani abu kuma ragewar da yayi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na Dangoten bai kai 5,000 ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin
To idan dai ba wani al'amari mai zafi-zafi fiye da haka ba ya faru muna fatan Allah ya kama rana wa ta yau mu fara kawo muku muhawara tsakanin wakilan Dangote wato Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabiu kan cece kucin da suke tayi a cikin jaridu da sauransu dangane da sana'o'insu da suke jayayya da juna a kansu yau kan muna so mu karasa muhawara da Nasiru Adamulai kai wakilin mu na Abuja Ya shirya mana ne tsakanin manyan lauyoyi nan guda biyu wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi game da hukuncen kotunan shari'o'in zaɓe musamman wanda suka yi shari'o'i da suka shafi shugaban ƙasa da sauransu. Abubuwan da za ku ji sun taɓa yau a ƙarshen wannan muhawara tasu za su haɗa da darasin da za a yi koya daga shari'o'in da aka riga aka yi ciki har da wadda kotun ƙoli ta yanke game da shari'a Atiku Tinubu da kuma Peter Obi da ko muhimmanci ko tasirin takardu na karatu da sauransu na 'yan takara a siyasa sannan ko meye muhimmancin maido da shari'a a cikin intanet ko a kwamfuta ta hanyar zoom da sauransu maimakon yadda aka saba ganin ta zaune a cikin kotu to ba tare da bata lokaci ba malamai musulla
awol ai hukumar zabe ta karbi takardun tun farko abun ya ba mutane mamaki da za ka kalubalanci takardun da ita tuni ma dama hukumar zabe ya ta karbe su ai
to ai ta ji yanzu wata magana da aka fito da ita wanda mu ban mu san da ita ba ban mu san ta inda aka ce an karbi takardu guda biyu ko wani abu da sauransu don haka wannan shine abinda misali zai ja hankalin mutane ni dai a jaridu na ji cewa an samu takardu conflicting takardu daga wura daga can wasu sun wannan tace wannan tace a don haka kotu take cewa wanne za ta karba ko wani abu makamancin haka sannan bayan haka Malam Nasiru al'amarin da ya shafi hukumar zabe ya gwada cewa ita kanta wani aiki ne a kanta domin ta ringa tantance mana tunda ba wai maganar zabe ne ko wane ya ci ko bai ci ba hukuma ce ta ƙasa kuma mai cin gashin kanta ta yi wani abu mai kama da bincike akan abun da ka iya faruwa ƙwarye-ƙwaryen bincike waɗanda ba tunda ba aikin su bane binciken amma su ma su yi daidai abin da za su iya yi idan akwai alamun tambaya misali lokacin da wani ya zo ya kawo takarda bai cika primary ba bai cika secondary ba to kaga misali ya kamata wannan ya kawo alamomin tambayan da su ma za su yi danyi wani ƙwarye-ƙwaryen bincike ko wani abu makamantan haka na biyu shine zabe na gaba idan Allah ya kai mu kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana so ya zarce ya kamata ya tabbatar da cewa ya kawo takardu masu inganci ko da a idan kotun koli ko kuma a wajen gwamnati abu ne takardunsa masu inganci ne amma wanda zai goge wa 'yan kasa wata shubha domin a ci gaba da rayuwa wannan shine abin da nake gani Haji Nasir
eh Marisa Kurawa shi shugaba Bola Tinubu ya nemi shi wazirin Adamawa Atiku Abubakar da kuma Peter Obi su mara masa baya ko su mara wa shirye-shiryen gwamnatinsa baya bayan kuma kaga suna bangaren adawa ne ga yadda ta kaya har an kai karshe har kotun koli me za ka ce kan wannan menene ma wannan abu ne wanda kamar wani abu ne da dama an samu na ji ma shi tsohon shugaba Buhari ma ya ce akwai abin da ya faɗa yawa na san ne ma ni ya fi kamata ma na kama ya ce hankalinsa abin kamar relief wato ya kawo masa kwanciyar hankali da Bola Tinubu ya yi nasara a kotu
lallai ai dole ne a matsayinsa na shugaban kasa tsoho wanda a lokacinsa ne aka gudanar da wannan zabe kuma yayi iya bakin kokarinsa ya ga zaben nan ya gudana bisa gaskiya da adalci kage yanzu shi izin jindicator ma'ana kotu ta tabbatar da cewa yayi abin da ya dace gurin tabbatar da cewa an yi zabe mai inganci kuma an fitar da sakamako na gaskiya so dole ne zai ji dadi abin jin dadi ne kage yayi wani abu mai kyau wanda kasa za ta amfana da shi da yardar Allah sannan na biyu kuma maganar da shi shugaban kasa yi na jawo hankalin tsohon shugaban kasa Atiku Abubakar da tsohon gwamnan Anambra Mr. Peter Obi akan su zo a haɗa hannu domin a ciyar da kasa gaba ai wannan kira ne mai mutukar kyau tunda al'amari ne wanda dama duk wata kasa da ta ci gaba a duniya ana yin zabe kuma ana adawa ta siyasa wataƙila ma wanda ta fita mu zafi irin wannan amma da zarar an gama zabe an kai ga ci an kai nasara to za ka samu cewa ana kokari ne a hada kai domin a samu nasara so kaga babu wani dalili da wasu mutane saboda sun yi zabe sun fadi za su koma baya su ringe wa kasa zuban kasa ya kamata ne su zo a hada hannu da karfi kasar nan tana da matsaloli masu tarin yawa kuma wannan gwamnati ta fara kokarin ganin cewa ta kawar da wannan matsaloli kuma su ma suna da irin guri ya shawarwari da wasu abubuwa makamantan haka
yawa to bari mu shiga
yawa
bari mu shiga wani babi na ƙarshe shirin da ake na kotunan zaɓe za a ce zuwa yanzu jam'iyyar PDP a jihohi ta samu jihohi 11 jam'iyyar APC ta samu nasara jihohi 10 jam'iyyar Labour ta samu a jiha 1 inda kuma ita babbar alkali ta kotun ɗaukaka ƙara Nancy Gungwen ta dawo da dukkan shari'u zuwa Abuja da Lagos wato ɗaukaka ƙara kenan ba za a yi ba sai a yi Abuja da Lagos albarudi me za ka ce kan wannan ma mataki tukuna na dawo da shari'un nan zuwa Abuja da Lagos
okay Haji Nasir shi wannan abu ne wanda da alamu ita su waɗanda suka ɗauki wannan mataki sun yi shi ne domin su taƙaita kamar yadda suka yi bayani wa mutane su taƙaita ƙoƙarin yadda za a yi tasiri akan adalci da shari'a a influencing misali alƙalai ko kuma tsarin shari'a ɗin ko wani abu makamancin haka don haka zuwa yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su karɓe shi zuwa wani abin da aka san haka zai iya bayyana ka gane ko Haji Nasir tunda misali an mayar da wasu bangare a Abuja wani bangare a Lagos to ba mamaki wannan hanya ce mafi sauki da suke ganin cewa za su bi domin sa da kudade ko kuma da wasu damammaki domin a yi tasiri akan masu shari'a kamar yadda muka sani hakan tana faruwa ba mamaki a yi nasara ta ba mamaki kuma ba za a yi nasara ba babu wanda wa 'yan siyasa ka ga yadda suka ɗauki wannan abu al'amari ne na ko a mutu ko a yi rai. Mutum zai iya sadaukar da duk abin da yake da shi na kuɗi da dama domin ya cimma wannan. Wani lokacin ma ko dan ya fita a kunya ko kada ko dan kada a masa dariya ko kuma dan abin da zai iya samu na kujera da mukami da na duniya. Don haka ni zuwa yanzu Malam Nasiru ba za a iya ni ina ba za a iya cewa komai ba kuma za a iya kyautata musu zato ta wani bangaren in har wani abu aka san haka bai bayyana ba.
Barista Kurawa, ki komai za ka ce kan waɗannan shari'u na gwamnoni yanzu da abubuwa da jihohin nan da suka saura wanda kotun ɗaukaka ƙara a Lagos da Abuja za su ci gaba da sauraro inda jam'iyyar ku ta APC ke da jihohi 10 da suka yi nasara ciki ko har da jihar Kano mafi yawan jama'a yayin da ita kuma PDP ta wuce ku da jiha ɗaya wato ita tana da jiha 11 ciki ko har da jihar Nasarawa me za ka ce kan wannan?
Yawwa, to wannan gaskiya ita kamar yadda ita ba alkalin alkalai ta babban kotun tsaron ƙara ta ƙasa ta sanar ta ɗauki wannan mataki ne saboda ta samu damar saucewa ƙorafe-ƙorafe da yayi yawa a matakin farko na wannan shari'a. To da mafi yawanci an zo mata da ƙorafe-ƙorafe cewa alkalan ana tirsasa su suna yin wasu hukunce-hukunce wataƙila kamar yadda muka karanta dai a bayananta na ba bisa ka'ida ba. To ganin saboda ta kauce ma wannan a wannan matakin shi yasa aka ce to shikenan a dawo da shari'un nan gaba daya jihohi 19 Abuja, jihohi 17 kuma a Lagos, ma'ana jihohin arewacin Najeriya a Abuja, jihohin kudancin Najeriya kuma a Lagos. Za a samu damar kula da alƙalan da kuma yadda ke gudanar da shari'ar cikin sauƙi idan aka yi haka. To ganin cewa an yi ƙorafe-ƙorafe a baya, yanzu har aka ɗauki wannan mataki alamu ne na cewa lallai babbar alƙalin alƙalai ta Court of Appeals na ƙasa tana ƙoƙarin kaucewa faɗawa ramin da ake ganin kamar an faɗa a matakin farko. To wannan wani yunƙuri ne mai kyau gaskiya, kuma mun jinjina mata kan haka, kuma muna fatan Allah ya sa a ƙarshen samu sakamakon da zai zama na gaskiya mai inganci. Wanda ya nasara a bashi kamar mu a jihar Kano yadda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasara a bashi haƙƙinsa da sauran 'yan takarkaru da suka yi nasara kowa a bashi abin da ya dace.
To a gaishe ku, kamar da nace Allah ya kama rana a cewa za mu kawo muku muhawara game da cece-kucen da ke gudana tsakanin manyan kamfanin Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u, manyan attajiran Kano da sana'o'insu suka zama kusan ɗaya na siminti da sukari da sauransu. Yanzu kan bari mu yi godiya da kuma bankwana ga bakinmu barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi lauyoyin da suka yi kwanaki suna mana fashin baki dangane da shari'ar da aka yi da ta karkare a kotun koli tsakanin Atiku Abubakar, Peter Obi da kuma shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Muna kuma godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Alkaya da ya zauna da su suka yi wannan muhawara din a can Abuja. Sai Allah ya kama rana a cewa ku huta lafiya, ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla, an gaida Aliyu Mustapha Sokoto masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ji Litinin gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawaita ta tsagaye ta buɗe wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu. Inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su, sannan kuma ita ma gwamnatin Yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar jirgin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastina na Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi, yayin da mummunan bala'in jin ƙai a Gaza ke ƙara ta'azzara a kowace rana. Majalisar mulkin soja ta jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da taimaka wajen rage kwararren 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai, a cewar ƙasar da tattalin arzikinta ya raɗe da dogara ga zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar baƙin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015. Wato yayin da adadin mutanen da ke bi ta teku Mediterranean daga Afirka ya kai wani mataki mafi girma.
To masu sauraron mu baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana. za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata. Yanzu a madadin Sarfin Lahashin Gumar Laitiya na gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu namu na yanzu Mr. Kelvin Hawa shirin ke muku sallama daga nan Washington DC sai an jima ku.